Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Talata 12 ga watan Disamba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kungiyar Sarab ta buƙaci babban kamfanin albarkatun man Najeriya na NNPCL da ya fito ya bayyana wa 'yan ƙasar adadin gangar ɗanyen man da yake haƙowa a duk rana da kuma ribar da ƙasar ta samu bayan cire tallafin man fetur. To ko me masana ke cewa akan wannan kira?
So idan kamfanin NNPCL suka yi buruz da wannan al'amari, so kenan ya nuna ma duniya cewa akwai wani abu da suke kokarin dindindewa.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Albarkacin ranar ƙarfafa samar da kiwon lafiya ga kowa ta duniya, shugaban Najeriya ya kira wani taro na musamman na masu ruwa da tsaki a ciki da wajen Najeriya da nufin janyo masu zuba jari don bunƙasa kiwon lafiya ga dukkan al'umman Najeriya. Za ku ji ƙarin bayani akan makasudin taron a wata hira da gwamnan jihar Gombe. Muna kuma tafa da rahoto na musamman akan ƙorafe-ƙorafen al'ummar da ke zama kusa da madatsar ruwan Zingira a jihar Neja. Sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni, amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan auni lafiya. Ga labaran. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu yau Talata ya yi shelar samun cikakken goyon bayan Amurka kan matakan soji da ƙasar ta Yahudi ke ɗaukawa a Gaza a kan mayakan Hamas daga ta ƙasa. A lokaci guda kuma ƙasashen biyu sun ƙuduri aniyar yin adawa da kiraye-kirayen da ake daɗayi a matakin ƙasa da ƙasa na a tsagaita wuta don kawo ƙarshen yaƙin na Isra'ila da Hamas. Ina mai matuƙar godiya da irin goyon bayan da Amurka ke bayarwa kan batun kawar da Hamas da maido da sauran mutanen da kungiyar ta kama a ranar 7 ga watan Oktoba, lokacin da aka kashe mutane 1,200 a kudancin Isra'ila, a cewar shugabannin Isra'ila. Biyo bayan wata tattaunawa mai tsanani da shugaba Joe Biden da tawagarsa, mun samu cikakken goyon baya kan matakan soji da muke ɗaukawa daga ta ƙasa da yadda muke jure ma matsin lambar ƙasa da ƙasa kan a kawo ƙarshen yaƙin, a cewar Netanyahu. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky na ta ƙoƙarin bayyana muhimmancin Amurka ta sake bayar da wani sabon tallafi ga ƙasarsa da hakan zai taimaka mata wajen yaƙar mamayar Rasha. A tattaunawar da ya yi ta yi yau Talata da 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka da shugaba Joe Biden a birnin Washington, Zelensky ya ce zai yi amfani da ganawar wajen abin da ya kira faɗin irin sakamakon da za mu iya cimma baɗi bisa ga irin nasarorin da muka samu bana. Tattaunawar ta zo ne a daidai lokacin da ake ganin Amurka za ta yi shelar bayar da wani ƙarin gudumawa ta dala miliyan 200 ga Ukraine, abinda wasu jami'an gwamnatin Amurka suka gaya ma muryar Amurka kenan. Wani harin da aka kai da asabahin yau Talata a lardin Khyber Pakhtunkhwa da ke arewa maso yammacin Pakistan ya halaka sojoji 23. Harin ya auku ne a Daraban, wani lungun da sojoji suka daidaita a gundumar Dera Ismail Khan, daura da gundumar wata kabila da ke iyaka da kasar Afghanistan. Sashin tafi da harkokin sadarwar bangarorin sojin Pakistan ISPR, wanda shine bangaren yada labarai na wato rundunar sojin, ya tabbatar da adadin mace-macen. Ya kuma ce rundunar sojin ta kashe 'yan ta'adda 27. To karfa a sha'afa, ana shan labarai ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yayin da tafiyar hawainiya da tattalin arzikin China ke yi ke haddasa fargaba a fadin duniya, ƙasashe na zuba ido don ganin kowane irin matakai China za ta ɗauka nan gaba don farfaɗo da wannan tsarin tattalin arziki wanda shine na biyu a girma a duniya. wani muhimmin taro da ka iya bada haske kan waɗannan tambayoyin shine babban taron gamayya na harkokin tattalin arziki, wanda taro ne na shekara-shekara da shugabannin China ke shiryawa a farko ko tsakiyar watan Disamba don tsara manufofin tattalin arziki da kuma burin da ake son cimma a shekara ta gaba. Kama daga rashin farfadowar kirki bayan annobar corona, zuwa rashin ayyukan yi ga matasa, zuwa matsaloli a harkokin gidaje da kuma karuwar basukan cikin gida, lallai masu tsara tattalin arzikin na China suna da abubuwan tattaunawa da dama.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Kungiyar kare 'yancin 'yan ƙasa da kuma ƙididdigar ayyuka ta Saraf ta umarci babban kamfanin albarkatun man Najeriya na NNPCL da ya fito ya bayyana wa 'yan ƙasar adadin gangar ɗanyen man da yake haƙowa a duk rana, kuma ya fito da bayanin irin ribar da ƙasar ta samu bayan cire tallafin man fetur. Wakiliyar muryar Amurka Raƙayya Basha na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kungiyar kare 'yancin 'yan ƙasa da kuma ƙididdigar ayyuka ta Saraf ta umarci babban kamfanin albarkatun man fetur na Najeriya NNPCL da ya fito ya bayyana wa 'yan ƙasa adadin gangar ɗanyen albarkatun mayi da suke haƙa a duk rana kuma suke fitarwa kasuwar duniya. A sanarwar da ta fitar ta hannun mataimakin daraktan kungiyar Kolawole Oluwa Dare, kungiyar ta umarci shugaban kamfanin na NNPCL Mele Kyari da ya bayyana wa 'yan ƙasar yawan kuɗaɗen da kamfanin ya samu biyo bayan cire tallafin man fetur a watan Mayu shekarar 2023. Saraf ta kuma ce Mele Kyari da ya fito ya bayyana yadda suka biya naira tiriliyan 11 a matsayin tallafin man fetur, ya kuma wanke zargin da ake yi wa kamfanin NNPCL na rashin saka kuɗin ɗanyen albarkatun mayi da suka siya zuwa babban asusun ƙasar. Kungiyar ta ce bayyana wa 'yan ƙasa yadda aka sarrafa kuɗaɗen na ɗanyen albarkatun mayi shine hanya mafi dacewa domin kaucewa zargi. Rashin yin hakan ka iya saka zargi da rashin yarda a zukatan 'yan ƙasa. Kazalika kungiyar ta ba wa kamfanin na NNPCL kwanaki 7 domin ƙididdigar dukkanin zargin da ake musu. Idan kuma ba haka ba, kungiyar za ta ɗauki matakin shari'a kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanadar. Idan za a iya tunawa a makon da ya gabata, tsohon gwamnan babban bankin Najeriya CBN Sanusi Lamido Sanusi ya yi ikirarin cewa kamfanin NNPCL ya gaza sanya kuɗaɗen gangar mayin da ya siya zuwa babban asusun ƙasar. To ina kuɗin suka shiga, a cewar Sanusi Lamido Sanusi? Shin kowane tasiri irin waɗannan kiraye-kiraye ke da shiga manyan hukumomi da kamfanonin man fetur a Najeriya? Tambaya da na yi wa Kabir Dakata, babban daraktan cibiyar wayar da kan al'umma akan shugabanci nagari da kuma tabbatar da adalci, wato Kaja.
Wannan abu ne mai muhimmanci, wannan kira da Saraf suka yi, domin ko ba komai maganar sanin adadin ɗanyen mai da ake fitarwa duk rana abu ne mai muhimmanci ga tattalin arzikin Najeriya, domin kada mu manta kasafin kuɗi ana yin shi bisa ga hasashen cewa za a rinka fitar da gangar ɗanyen mai a duk rana adadi kaza. So tunda an yi wannan hasashen, so abu ne mai muhimmancin gaske waɗanda suke da alhakin tabbatar da cewa ko ana samun wannan adadin ko ba a samun wannan adadin su fito su rinka yi wa mutane bayani. So bai kamata ma a ce irin waɗannan bayanai har sai an zo gabar da ƙungiyoyi kamar irin na Saraf sun fito suna barazana ga ita a hukumar NNPC cewa ta fito da wannan bayanai ba tukunna za ta fitar. Sannan magana ta biyu ta maganar cewa a fito a faɗi ribar da cire tallafin mai ya jawo, wannan ma abu ne mai muhimmanci.
Kana ganin matakin da kungiyar Saraf ta ce za ta ɗauka akan kamfanin NNPCL idan ba ta yi mubaya'a ba, zai wani tasiri akan kamfanin?
So idan kamfanin NNPCL suka yi buruz da wannan al'amari, so kenan ya nuna ma duniya cewa akwai wani abu da suke ƙoƙarin lullubewa, wanda kuma duk matakin da 'yan ƙasa ya kamata su ɗauka suna da damar su dauka koda ya kai mataki na shari'a domin a tilasta musu su fito da waɗannan bayanai.
Yanzu dai 'yan ƙasar sun fara shakkun yadda kuɗaɗen cire tallafin man fetur zai sauƙaƙa musu rayuwa. Ruqayyah Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gaida Ruqayyah Basha da wannan rahoton. 12 ga watan Disamban kowace shekara rana ce da Majalisar Dinkin Duniya ta ware don bikin ranar ƙarfafa samar da kiwon lafiya ga kowa ta duniya. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya yi wani babban taro na masu ruwa da tsaki a ciki da wajen Najeriya da madakan gwamnonin ƙasar domin ƙarfafa mahimmancin saka jarin da zai bunƙasa kiwon lafiya ga dukkan al'umman Najeriya. Bayan kammala taron, gwamnan jihar Gombe kuma shugaban kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya Alhaji Inuwa Yahaya ya yi wa wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa bayani akan makasudin taron.
Yau rana ce ta duniya ta ba da kiwon lafiya wa kusan daukacin al'umma gabaki ɗaya na duniya, abin da ake kira universal health coverage. To a sanadin wannan, shi minista Professor Ali Fate yana da sanuwa da mutane da kuma kamfanoni da kuma waɗanda suka shafi wannan abu da shafi kiwon lafiya a duniya. Ya nemi a wannan rana mai muhimmanci a yi wannan taro saboda a jawo hankalin dukkan masu tallafawa tattare da kiwon lafiya a duniya. Ka ambaci Bilijer, ka ambaci su Aliko Dangote, to akwai su kamar Gavi Global Alliance on Vaccine wanda su kuma harka ne da suke yi na wajen rigakafi da sauran irinsu sun kai kusan kamar kamfanoni ko kuma kungiyoyi guda wajen 15. Kowannen su ya danyi jawabi kuma sun gwada nutsuwarsu da ganin cewa ana gudanar da abin da ya kamata. An nemi a haɗa kan gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohi saboda mu fuskanci abu guda, kuma alhamdulillah ina ga wannan zama ya ba mu iko mun cimma wannan manufa da kaga mun saka hannu a kan wannan yarjejeniya. Da fatan wannan zai kawo dalili da za mu samu tallafi mai ƙarfi daga waɗannan ƙungiyoyi na duniya ganin cewa yanzu Najeriya ta aminta dukkanmu mun haɗe kai kuma mun fuskanci alƙibla guda wajen samun kiwon lafiya mai nagarta kuma kusan a sauƙi ba tare da wahala ba ga kowane kowa a Najeriya.
Menene wannan yarjejeniya ta ƙunsa wadda kuka rattaba hannu a kanta?
Wannan ta kunshi hikimomi ko dabarun da za a ba mu tallafi na kuɗaɗe manya-manya. Wannan kuma tallafi ba lallai a ɗauki garin kuɗi ba mu ba. Wasu za su iya kawo misali kayan rigakafi, wasu za su iya kawo tallafi na sauran magunguna, wasu za su iya kawo tallafi ko kuma yarjejeniyar da zai sa Najeriya ta biya bisa dogon zango. Duk wani abun da ya shafi kiwon lafiya, abun da ba zai kasa biliyoyin dala ba, ba wai maganar biliyoyi ake ba, ganin cewa Najeriya da kuma duniya ma ana cikin wannan matsayi, ina ga wannan kamace da ya dace mu bi kuma mun bi ta, ina ga Allah ya yarda wannan karon za a samu sauki tare da yanayin dabarun da za a yi don a kawo kiwon lafiya wa al'umma gabaki ɗaya.
Akwai lokutan baya da ake samun gwamnatocin Najeriya ko na jihohi ko na tarayya suna kin cika alƙawura ko yarjejeniyar da aka sa hannu tsakanin su da ire-iren wannan ƙungiyoyin, wane tabbaci ke akwai yanzu cewa za a barranta da abubuwan da suka faru a baya?
Shi wannan minista hakika ya zanna da waɗannan gurare, ya yi aiki a cikin su kuma ya san su kuma sun aminta da shi. Sannan shi shugaban ƙasa ya zo da fata na alheri, wanda kuma ya ce sabon fata wanda za a kyautata alheri da kuma zamantakewa mai kyau da kuma samun kiwon lafiya wa al'umma. Gwamnatocinmu na jihohi ma musamman gwamnatocin da suke ƙarshen jam'iyyar APC mun aminta mun dangana da wannan, kuma kowa ma da kowa tun daga ga ai an zo da na APC da na PDP shi kansa ya ambaci cewa ba tare da wani bambancin siyasa ba ya kamata dukkanmu mu yi la'akari da halin da ƙasarmu take ciki, ganin dai cewa ai kowa yana da buƙatar lafiya.
A gaida Umar Faruk Musa da wannan hirar. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga maimaicin wannan rahoton na musamman akan korafin mazauna kusa da madatsar ruwan Zangere a jihar Neja.
A yanzu haka dai, al'ummomin da ke zaune a yankin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta gina madatsar ruwa na Zangeru a jihar Niger sun ce suna cikin wani yanayi na zaman kuncin rayuwa a sakamakon kasa cika musu alƙawuran da gwamnati ta yi na sake tsugunar da su tun a ranar 17 ga watan Mayun shekara ta 2013 ne dai. Tsohuwar gwamnatin Mr. Goodluck Ebele Jonathan ta kaddamar da fara aikin samar da wannan matatsar ruwa ta Zungeru wanda zai samar da tashar lantarki mai karfin megawatt 700 da nufin ƙara inganta lantarki a Najeriya. To sai dai har ya zuwa wannan lokaci al'ummomin da ke zaune a wannan yanki sun ce sun shiga cikin wani yanayi na tangaririya. Ko da yake dai al'ummomin yankin sun ce suna da tabbacin cewa rijiya ce ta bada ruwa amma kuma guga take neman hanawa, domin kuwa sun ce suna da yakinin cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi duk abin da ya kamata na sallamar su. To amma kuma matsalar daga wajen gwamnatin jihar Niger ne. Daya daga cikin shugabannin al'ummomin da ke wannan yanki mai suna Zubairu Jiko ya ce a yanzu haka ma gwamnatin tarayyar Najeriya ta turo kimanin naira miliyan 1,000 domin ci gaba da rabawa waɗanda lamarin ya shafa. Amma kuma yanzu kimanin watanni 3 kenan shiru kake ji, kamar yadda ya ƙarin bayani.
Mun zo ne muna kiran ga mai girma gwamna ya taimaka mana ya ba mu payment committee dama na Zungeru Dam sai biya mutanenmu, because kusan zan ce rijiya ta kawo ruwa goga ya hana. Sama da wata 2 da suka wuce an saka kudi a account na payment na committee, har yanzu wanda ruwa ya kwashe mutanenmu tun shekaru 3 da suka wuce suna nan ba resettlement area, ba inda za su koma, ba su da inda za su yi. Bugu da kari ga issue na fuel subsidy ya zo ya add more burden maso, shine muka zo mu kira mai girma gwamna ya dubi mutanenmu da idan rahama ya taimaka musu ya ba ma committee dama su zo a gaggauce su zo su biya mutanenmu. Sama da wata 2 federal government ta yi release kudin nan, har yau suna nan aje ba a raba ma mutanenmu ba.
To ko baya ga rasa matsugunai da wuraren noma dai, a yanzu haka karatun ƴaƴan mutanen da ke wannan yanki ya shiga yanayi na rashin tabbas da ma sauran wasu abubuwa na more rayuwa, kamar yadda waɗannan ƴan asalin yankin ke ƙarin bayani.
Sunana Mu'azu Usman daga Wulungo a ƙarƙashin Manta Ward a Shororo Lakarwame. Gaskiya muna cikin wani hali sakamakon wannan madatsar ruwa da aka yi na Zungerun. Gaskiya mutanen mu suna cikin matsala fiye da yadda sanin ɗan adam ko kuma in ce fiye da sanin gwamnatin ƙasa. Don mu muke cikin jama'an mu muka san halin da ake ciki. Wato sakamakon wannan madatsar ruwan yau mutanen mu sun tashi suna cikin gari a ruwatse, abincin da za su ci wallahi ya kasance musu muhallalu halu da sauransu sakamakon wannan madatsar ruwan. An biya mu na farko, wato ko in ce an zo an ba mu makareci kadan daga cikin waɗannan kuɗin da za a biya mu cikin jiyan mu da za a ba mu na tashi. Sai kasance ana cikin wannan abun sai ga barayin gabaki daya wa abinda muka tara a gida aka zo aka kwashe mana. So ainihin ma inda za mu koma a yanzu haka wallahi jama'an ba su in kika je, wallahi in fat kika je baki bakin gaban kogi inda ruwan ya shafe zaki tosaya mutanen mu sai ki musu kuka sakamakon yanda suke fama da wahala da abun cin da za su ci. Mu ƴan Najeriya ne, me muka yi ma Najeriya? An zo an ce mu ba da wajen nan a matsayin mu na ƴan Najeriya. Mun ga kuma Najeriya za ta amfana da wannan abu madatsan nan, mun ba da shi da Najeriya. To me zai sa diyan mu ba a biya mu ba? Din Allah a duba in mu ƴan uwansu ne su duba da manyan mu da shi mai girma gwamna. Din Allah ya duba wannan muhallin da muke ciki. Din Allah.
Sunana Idris Ahmed Tarjara na Shabaze, na fito ne daga yankin wata ƙauyen da ake cewa Labi a nan ƙarƙashin Manta. Akan dalilin wannan gina wannan dam din nan da aka yi a yankin mu, bukatun mu da muke son wajen gwamnati ta yi muna ya shafe makarantun mu, wuraren da aka tada mu aka ce za a maida mu wajen sabobin gurare. Muna son wayannan makarantun gwamnati ta maida su a guraren da za a komar da mu sabobi. Muna bukatan yankin kasa wannan wurin a ce wannan wurin ita ce namu. Gaskiya muna bukatan wannan saboda mu san yadda za mu yi control din mutanen mu, saboda mutanen mu sun riga sun shiga wasu halaye. Kuma muna bukatan hanyoyi da asibitoci. Gaskiya gonakan mu mun rasa su kwata-kwata, babu su. Mutanen mu ba san ma ina za su zauna, idan suka zauna ina ne za su je su yi noma, babu. Kuma dama tun can shine aikin mu noma, anan muke samu mu biya school fees, mu yi feeding yaranmu, tafatar da su dai da sauransu.
Bayanai dai sun tabbatar da cewa a baya akwai yarjejeniya na samar da ababen more rayuwa kamar su asibitoci da makarantu da haske hasken lantarki a sabbin matsugunan da aka samar masu. To sai dai kawowa yanzu babu labarin wannan bayani kamar yadda shugaban nasu Malam Zubairu Jiko ya yi ƙarin haske.
Duk da muna da sanin cewa federal government ba tana ba da kuɗin gaba ɗaya bane, kuɗin yana zuwa ne akai-akai, kuma mutanenmu na cikin wani hali, wasu suna mutuwa, da can wasu sun zo. To har yanzu dai wannan da ya zo daga baya, har yanzu tun wata biyu da suka wuce, har yanzu ba yi disbursin nasu ba, basu kai hannun da ya kamata su je ba.
Ko da yake dai kokarin jin ta bakin gwamnatin tarayyar Najeriya akan wannan al'amari ya faskara. To amma gwamnatin jihar Niger ta ce tana sani da halin da waɗannan bayin Allah ke ciki. Sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Abubakar Usman ya bada tabbacin cewa sun karbi kudaden waɗannan mutane daga gwamnatin tarayyar Najeriya, amma kuma akwai dalilin da yasa ba a ɗauki matakin raba musu ba.
Gaskiya ne cewa kuɗin sun shigo na biyan su compensation, amma yadda ka sani kowace sabon gwamnati tana da reporting ne da ake basuwa. Akwai kwamiti da dama gwamnatin da ta shuɗe ta nada akan wannan biyan. To kwamiti din ta ba da report, akwai wasu abubuwa da ya kamata a tantance a tabbatar da su cewa a haka din suke, don akwai ƙwarafe da yawa da suka biyo bayan shuɗewan wannan gwamnati. To ana cikin wannan din ne shi mai gida gwamna ya ce a je a zauna da su wakilan su mutanen munya, particularly akwai shi barista isha nasu da ke wakiltar su. To yanzu magana gan da nake maka, akwai meeting da za a yi da su gobe Talata in Allah ya kai mu. Bayan wannan meeting din ne za a kai wa shi mai girma gwamna report din, na kyauta ta zaton bayan wannan report din zai iya ba da dama a ci gaba da wannan biyan.
Na'am. To kamar yanzu nawa ne kuka ansa daga gwamnatin tarayya din, domin akwai bayanai da ke nuna cewa abubuwan da ya kamata a ba mutanen nan bai kaiwa hannu su, ban sani ba ko kuna da wannan labarin.
To yanzu ba gaga ne nake maka yadda na ce maka account aka bude wannan committee da ta shuɗe tana da account ɗinta, ba account ba ne na gwamnati. So ba zan san ko nawa ne aka biya cikin wannan account ba, sai bayan mun zauna gobe ne za a samu cikakken bayani.
Amma kuna da labarin matsalolin da su mutanen yankin nan suke ciki?
Akwai muna da labari, mun san cewa sun shiga wani hali tun da aka ta da su a wuraren da suke, da muna da kokarin mu ga cewa dai an samu kuɗaɗen ga biya su.
To yanzu bayan shi wannan miti na ran Talata ɗin nan, za a samu wani ƙarin haske ne akan abubuwan da ke gudana?
Insha Allah za a samu, insha Allah.
A yanzu dai sama da garuruwa 90 ne al'ummominsu ke cikin wani yanayi na zaman zulumi a wannan yanki, al'amarin da ke matukar buƙatar kulawar gaggawa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba,
wasanni a takaice.
Za mu soba labarin wasanninmu na wannan ranar ta yau da roƙon masu sauraron mu gafara bisa tuntuɓen baki da muka yi a makon da ya gabata na gabatar da Jude Bellingham a matsayin ɗan ƙasar Jamus. Wannan kuskure ne domin Jude Bellingham ɗan ƙasar Ingila ne ko Birtaniya. Idan ku muka kutsa a cikin labarin wasanninmu na wannan ranar ta yau, za ku ji cewa Victor Osimhen ɗan Najeriya da ke buga club ɗin Napoli na ƙasar Italiya ya lashe Ballon d'Or na Confederation Africaine de Football ko CAF na shekara ta 2023. Dan wasannin Najeriya ya karkare Mohamed Salah na kasar Misir ko Egypt da ke buga club ɗin Liverpool na kasar Ingila, da Ashraf Hakimi dan kasar Morocco da ke buga club ɗin Paris Saint-Germain PSG da kasar Faransa. Rabon dai da wani dan Najeriya da ya lashe wannan kamben tunu ko Kanu a shekara 1969. Najeriya ta ƙara kyallawa a bikin na jiya na CAF ko Confederation Africaine fitar da football inda Asiat Oshoala da ke buga kungiyar kwallon kafa ta mata ta Barcelona ta lashe Ballon d'Or na CAF na mata ko Confederation African de Football na wannan shekara ta 2023. Daman dai ita ce ke rike da wannan campaign, kuma wannan shine karo na shida da ƴan Najeriya din ke samun wannan galabar. Idan muka hararo jamhuriyar Niger kuwa, an raba gari a mako na hudu na teburin kakar bana na kwallon kafa na Super League na wasannin kwallon kafa na kasar, inda AS Garde National du Niger ta waje estawa ɗaya da nema a babban birnin Yamai. Tagur Provincial ta Doso a Doso ta wa Irana Football Club ta Arlet Jihar Agadez ɗaya da nema. AS Nijelek ta wutar lantarki ta wa birnin Yamai ta wa Akukana ta Arlet Jihar Agadez ɗaya da nema. Olympic Football Club da Zumunta Athletic Club dukkansu na birnin Yamai sun yi kunnan doki ɗaya da ɗaya. Espoir ta Zandar a Zandar da AS Duan ta Custom ta wa birnin Yamai an tashi ba wanda ya ci kwallo a raga. Haka ma aka tashi tsakanin AS Police ta ƴan sanda da Liberty Football Club dukkansu na wa birnin Yamai. Renaissance ta wa birnin Yamai kacakacca ne da ita AS Fan ta Sojoji ta yi hudu da nema a birnin Yamai. Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta wa birnin Yamai ta sha kashi 1-2 a hannun Jangwar Zo Football Club ta Maradi a birnin Yamai. Idan muka dibi teburin wasannin kwallon kafa na wannan shekara ta bana na Super League ta Jamhuriyar Niger a mako na hudu, ta farko ita ce AS Fan ta Sojoji da maki 12, ta biyu AS Nijelek da maki 10, sai Irana ta uku ta Jihar Agadez da maki 7, ta hudu ita ce AS Duan ta Custom ta Jamhuriyar Niger ta birnin Yamai da maki 7, Renaissance ita ce ta biyar ta Yamai da maki 7, sai ta shida USGN da maki 6 ita ma ta birnin Yamai. AS Garde National du Niger mai maki 6 ta birnin Yamai ita ce ta 7, ta takwas ita ce ta Gour Provincial ta Doso da maki 6, sai Liberty Football Club ta birnin Yamai a matsayin ta 9 da maki 5, Zumunta Athletic Club ta birnin Yamai ita ce ta 10 da maki 4, Sal Sporting Club ta birnin Yamai tana da maki 4 a matsayin ta 11, ta 12 ita ce AS Police ta ƴan sanda da maki 4, ta 13 ita ce GS Tawa da maki 4, ta 14 Olympic Football Club da maki 3, ta 15 Jangwarzo ta Maradi da maki 3, ta 16 ita ce Espoir ta Zandar da maki 1, Akukana Football Club ta Arlet Jihar Agadez bata da maki ko guda ita ce ta 17. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a Jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bako da wannan shirin. Daga nan birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe 3:56, yanzu kuma ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
To a takaicen, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu yau Talata yayi shelar samun cikakken goyon bayan Amurka kan matakan soji da kasar ta Yahudu ke daukawa a Gaza akan mayakan Hamas daga ta kasa. A lokaci guda kuma kasashen biyu sun kuduri aniyar yin adawa da kiraye-kirayen da ake dadayi a matakin kasa da kasa na a tsagaita wuta don kawo ƙarshen yakin na Isra'ila da Hamas. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky na ta kokarin bayyana muhimmancin Amurka ta sake bayar da wani sabon tallafi ga kasar shi da hakan zai taimaka mata wajen yakar mamayar Rasha. A tattaunawar da ya ta yi yau Talata da 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka da shugaba Joe Biden a birnin Washington DC, Zelensky ya ce zai yi amfani da ganawar wajen abin da ya kira faɗin irin sakamakon da za mu iya cimma baɗi bisa ga irin nasarorin da muka samu bana. Wani harin da aka kaida asubahin yau Talata a lardin Khyber Pakhtunkhwa da ke arewa maso yammacin Pakistan ya halaka sojoji 23. Harin ya auku ne a daraban wani lungun da sojoji suka daidaita a gundumar Dera Ismail Khan, daura da gundumar wata kabila da ke iyaka da kasar Afghanistan. Yayin da tafiyar hawainiya da tattalin arzikin China ke yi ke haddasa fargaba a fadin duniya, kasashe na zuba ido don ganin kowane irin matakai China za ta dauka nan gaba don farfado da wannan tsarin tattalin arziki wanda shine na biyu a girma a duniya. wani muhimmin taro da ka iya bada haske kan waɗannan tambayoyin shine babban taron gamayya na harkokin tattalin arziki wanda taro ne na shekara-shekara da shugabannin China ke shiryawa a farko ko tsakiyar watan Disamba don tsara manufofin tattalin arziki da kuma burin da ake so a cimma a shekara na biye.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da Fiona wa Mai Nandudu da ta hada shirin da Bada Umarni da ma injiniya Mr. Cedric. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.